بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar 29 ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1439 daidai da 18 ga watan November shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kasad na 155 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khair al ibad واللفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي وندا أكتسني لسنا ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام رحمه الله وندا لتافي نزاد المعاد موسوءني أكن تاريهم منزان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتافي نينكم إيدا روانكا دنغني لتفاك مائكي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وسلم da tsarin rayuwarsa da yanayin al'adu da yadda ya karantar da addini da zamantakewa malamai suna jinjina ga Ibn Qayyim al-Jawziyya saboda wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta littafin yana halin tafiya inda yake kasar Makka nesa da littafansa da iyalansa da sauran kayan aikin sa Allah ubangiji ya saka mushi alkhairi zamu tashi inda malam yace faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi dhikr wata gaba wacce za ta yi bayani akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama dangane da ambaton Allah mas'ala game da ainihin zikiri da ambaton Allah mas'ala ce wadda malaman musulunci suka ba da muhimmanci kwarai da gaske tun ba yau ba tun shekaru aru-aru malaman musulunci sun ta yi rubuce-rubuce akan abubuwan da suke da alaka da falala da tsare-tsare da kawo nau'o'i na zikirori na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama tun farkon al'amari yana da kyau mu san cewa akwai littafai iri biyu game da al'amarin zikiri kamar yadda malamai suka kasa su akwai wanda ake ce musu al-usul da littafai waɗanda suke kawo maganganu da isnadojin su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama dan ba da labarin irin zikirorin da yake yi a dare da wuni a dukkanin al'amuransa a dukkanin faduwa da tashinsa sannan akwai kuma littafai wanda suke ake ce musu muallafatun furu'un wato littafan da suke rassa ga wadancan wadanda su ba sa ruwaitowa da isnadi amma sukan dauko daga wadancan littafan da kuma ma wasu wadanda ba irin su ba malamai suna ba da labarin cewa farkon mutumin da aka samu a cikin tarihi ya rubuta littafi wanda ke bayani akan zikiri da falalarsa da nau'o'insa shine wani mutum mai suna Muhammad bin al-Fudail ibn Ghazwan ad-Dabbi Abu Abdurrahman wanda mutumin kasar Kufa ne daya daga cikin manyan malamai waɗanda suke masu min mazhabi na Shi'a irin na kasar Kufa wannan bawan Allah ya rasu hijira shekara 195 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama littafin nashi ba a buga shi ba har yanzu sai dai akwai rubutun hannunsa a maktabatu zahiriya wadda take kasar Dimashq sannan al-Imam Abu Dawuda Sulaiman bin al-Ash'ath al-Sijistani rahimahullah sahibus sunan ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi أصحاب الكتب الأصول الستة كنان واندا الإمام أبو داود يارس أهجار شكرا قريب يولي دا سبعين دا بير شمائنا دلتاتي من سنة كتاب الدعاء أقول الإمام أبو بكر أبو عبد الله بن محمد ابن عبيد ابن سفيان واندا أكبسين دا سنة ابن أبي الدنيا صاحب المصنفات الكثيرة لنا ibnu abud dunya mai littafai din nan da yawa da yawa wanda shi kuma ya rasu ne a shekarar hijira na 281 ibnu abud dunya yana da littafai da dama kala daban-daban wanda mawsu'a ce shi kanshi, yana da littafi mai suna Kitabud Du'a. Baya ga shi akwai Ibnu Abi Asim mai littafin Kitabus Sunna, wanda alƙali ne dama a ƙasar Asfahan, babban malami ne, shi ma na littafi mai suna Kitabud Du'a. Hakanan akwai al-imamul qadi Abu Yusuf, shi ma yana littafi mai suna Kitabud Zikir. Baya ga su waɗannan malaman, aka malam Abubakar ibn al-Firyadi, Ja'far ibn Muhammad kenan ibn al-Hasan al-Allamah al-Hafiz al-Firyadi, wanda ya rasu hijira da shekara 301, shi ma yayi littafi mai suna Az-Zikr, daga cikin littafan da aka samu a cikin tarihi cewa ya rubuta su. Baya ga shi al-Imam al-Muhamili, wanda shi ma ya rasu hijira shekara 330 ne, shine Abubakar Abu Abdullah Amin al-Hussein ibn Isma'il al-Muhamili, shi ma yayi littafi mai suna Kitabud Du'a. Hakanan al-Imam as-Saffar, malamin nahawun nan Abu Ali Isma'il ibn Muhammad as-Saffar, babban ɗalibin al-Imam al-Mubarrid, shi ma yana da littafi mai suna Kitabud Du'a. Haka dai malamai kala daban-daban, har zuwa kan al-Imam Abu al-Qasim at-Tabarani, shine Sulaiman ibn Ahmad ibn Ayyub Tabarani, da aka sani mai littafin al-Mu'jam al-Kabir, al-Mu'jam al-Awsat da al-Mu'jam al-Saghir, Hafiz ad-Dunya, ko kuma kamar da suke mishi laƙabi da Musnad ad-Dunya, wani babban malami din nan da ya dade a duniya. Tabarani ya rayu shekara 101, kuka ce shekara 110 dindi, kamar yadda ya tabbata a cikin tarihin sa, karanta Siru A'lamin Nubala, dan haife shekara ta 260 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan ya rayu har zuwa shekara ta 360, ya shiga cikin ta da 61, sannan ya rasu. Allah ya gafarta mishi, babban malami ne. Littafan shi ga sanan da yawa, irin al-Mu'jamul Kabir wanda musnadi ne na sahabbai, al-Mu'jam al-Saghir wanda yake shi kuma yana ruwaitowa ne daga malaman shi hadisi ɗai-ɗai kowane malami, al-Mu'jam al-Awsat kuma na gara'ib ne na malaman sa, babban malami ne. Ya fi shekara 75 yana zaman karantarwa, hatta intahat ilayhi abin nan, wato ulul isnad wa riwaya. Al-Imam at-Tabarani yana da littafi gashi nan, sunan shi Kitabud Du'a, gashi ɗaya mujalladi ɗaya. Haka akwai tahqiqin malam Mustafa Abdul Qadir Aba, akwai kuma wannan tahqiqin wani mai suna Sami abin nan, bugun maktaba ta Darul Hadith a ƙasar Kahira. Wannan littafin yana kawo da isnadoji zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bayani akan mas'aloli kala daban-daban. Littafi ne mai daɗin karatu ƙwarai. Bari ku ji wata kalma da ya faɗa jama'a a muqaddimar littafin, wacce za ta nuna maka muhimmancin komawa zuwa ga zikiri irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama. Gashi bayan da ya kawo isnadi, tiryan yake cewa: hadha kitabun allaftuhu jami'an li adiyati rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama, wannan littafi ne da tattara shi don na kawo hadisai da suke magana akan addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama. Hadani ala zalika anni ra'aytu katiran minan nasi, abinda ya jani zuwa ga haka shine naga mutane da dama, qattamastaqu bi adiyati sab'in wa adiyatin wubi'at ala adadil ayyam, naga mutane suna ruko da addu'o'i ne masu sab'in, wanda aka yi su da wani sura ta musamman na irin nau'in jumlolin, kowace jumla tana karewa da harafi irin na bayanta ko irin na gabanta, ana takallufi wajen tsara su, da kuma addu'o'in da aka tsara su bisa tsawon kwanaki, a ce ga addu'ar kaza, irin wannan da zaka ji ana siyarwa da Hausa, karawa suna yawo da shi a cikin baro suna siyarwa ire-iren su, kuma gani addu'ar kaza, kuma duk ƙarya ne, duk ba su tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace mimma allafa halwar raquna, wanda masu rubuce-rubuce masu hulɗa da takaddu su ne kawai suka rubuta su. An aka ce warraquna a zamaninsu, ana nufin kama a ce a yanzu publishers, masu kamfanonin buga littattafai, masu yin printing press, masu shagunan da ake cewa business centers, wato wanda suke aikin rubuce-rubuce a takardu. To a da can ana ce musu warraqun, waɗanda suke aikin su ne su siyo takarda, in kana son a kufe ma littafi su kufe maka. To wani lokaci idan suka zama kawai kasuwanci suke neman kuɗi suke, sai su dinga rubuta duk abin da suka ga dama su siyarwa da mutane. Suna dangantawa wasu malamai ma littafan da ba su rubuta ba don su samu kuɗi, kamar yadda har yanzu masu buga littattafai suna da wannan ɗabi'ar, tunda su yan kasuwa ne. Ya ce la turwa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, addu'o'in da ba a ruwaito su daga manzon Allah su mutane suke yi. Wala an ahadin min ashabi, addu'ar da ba a ruwaito ta daga wani sahabi ba. Wala an ahadin min at-tabi'in bi ihsani, addu'ar da ba a ruwaito ta daga wani tabi'i ba. Ma'a ma ruwiya an rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama min al-karahiyati lis-sajai, baya ga kasancewar an ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna kyama game da yin wannan sajai fi du'ai, a wajen addu'a, wata'addi fihi, da kuma yin addu'a wacce ta zama ta wuce haddin shari'a, wato wacce saba wa ka'idar da Allah ya ce ayi addu'a. Akwai riwaya a cikin Sahihul Bukhari daga sahabi Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu, wanda shine yake cewa da kanshi, hadithin nasa kulla jum'a, in za ka yi mutane karatu ka dinga koya musu karatu, kulla jum'atin marra, duk sati ka musu darasi daya. Fa in abaita, yace in ba za ka iya ba, fa marrataini, ka musu darasi biyu a mako. Fa in aksarta, in ka cika musu darasi, fa salasu marratin, kai musu darasi uku a mako. Wala tumallin nasa hadhal qur'ana, kar ka cika mutane darasi har ka sa su kosa da qur'ani, ci kullun tafsiri, kullun karatu za su gaji. Wala alfa innaka ta'ti alqauma wa hum fi hadithin min hadithin fataqussa alaihim, kar ka sake in same ka kazo ka tarar da mutane suna cikin wata fira, ka ce sai ka musu wa'azi, fataqaw alaihim hadithahum, ka yanke musu zancen su, fatamullahum, ka sa su kosa da an hange ka sai a dinga watsewa a ce ga sarkin wa'azi. Walakin ansit, ka dinga yin shiru. Fa idza amaruka, idan suka neme ka, fa hadithhum, sai ka ba su hadisi, wa hum yashtahunahu, sai zama kana ba su karatu ne alhalin suna son karatun. Fanzur sada'a, yace sannan ka yi taka tsantsan ka duba ka ga saja'i min addu'ai fajtanibuhu, in ka ji ana addu'a ana tayinta da wani salo na musamman, to ka guje wannan addu'a. Fa inni ahittu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu la yaf'aluna illa zalika. Abdullahi dan Abbas yake cewa ni na samu annabi da sahabbai ba sa yi sai irin abinda na gaya muku dinnan, karantawa daya biyu a mako, sannan addu'a kuma ba tare da takallufin yinta da wani tsari na musamman ba. Wannan hadisi yana cikin Sahih Bukhari, na fata mun gane wannan. Wannan ba a cikin asalin matanin littafin bane, ta'aliki ne da masu tahqiqin suka yi. Sai malam Tabarani yace fa allaftu hadha alkitaba bil asanid alma'thurati ar rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama, shine na rubuta littafin nan na kitabud du'a da isnadojin sa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Kaji maganar da al-Imam Tabarani ya faɗa, mutumin kasar Tabaristan ke Tabariya, al-Tabariya shine sunan garin su, wanda yanzu garin yana cikin yankin Isra'ila ne, inda ta kwace daga kasashen musulmai na kasar Palestine. Allah ya dawo musu da kasashen su. Babban malami ne jama'a, daga cikin manya-manya malaman duniya, yana da littafai da yawa banda ma'ajim din nan, banda kitabut tafsir, hadisus shamiyin, dalailun nubuwa, ga sunan kitabul awail da littafai kala daban-daban. الامام ابو القاسم سليمان ابن احمد الطبراني كنان رحمه الله تو لتافن شي كنان اتقيچه wannan mai suna kitabud du'a na shi al-imam abu qasim al-tabarani. Baya ga shi akwai littafai wadanda suke ainihin sun shahara kwarai a cikin wannan babi, daga cikin littafan kudama, daga ciki akwai littafin ibnu sunni amalul yawmi wal layla, amalul yawmi wal layla na al-Imam Abu Bakar Ahmad ibn Muhammad ibn Ishaq wanda aka fi sani da suna Ibn Sunni babban khirriji na makaranta al-Imam Abu Abdurrahman An-Nasa'i wanda littafin nashi ma irin nashi malamin sa ne al-Imam An-Nasa'i yana da littafi shi ma mai suna Amalul Yawmi wal Layla kuma wannan na Ibn Sunni kaman kace mustakhraj ne akan na malamin sa ya ruwaito hadisan da malamin ya ruwaito a cikin nashi littafin sannan ya ƙara da wasu sannan kuma yayin mustakharajin wasu ma'ana ya cire isnadojin malamin ya sanya wasu isnadoji daban wanda za su zama gajiru kuma kamantansu ina fata mun gane wannan sai dai an samu bambance kamar yadda malamai masu bincike suka nuna tsakankanin littafin na malamin shine Abu Abdurrahman An-Nasa'i rahimahullah da kuma na shi wannan ainihin Abu Bakar Ibn Sunni alal misali shine akwai malaman da al-Imam An-Nasa'i kun san yana daga cikin mutashaddiduna a cikin mazaje a cikin masu magana akan mazaje baya riwaya daga wasu malamai amma sai aka samu shi Ibn Sunni yayi riwaya daga gare su ko dai dan kokarin samun wasu isnadoji wanda suke da uluwi sai ya ruwaito daga waɗannan mazajen abin nan waɗanda al-Imam An-Nasa'i shi baya riwaya daga gare su ta fuskar kokarin gagatar da isnadi ya yi riwaya daga wasu mutane irin su Abu Ya'al al-Mausili su Abu Khalifata al-Jumahi su Abu Arubat al-Harrani su Abu Muhammad ibn Sa'id dan ya gajarta isnadojin da ke cikin littafin na ainihin al-Imam An-Nasa'i din sannan kuma ya tirsa su zuwa ga yin riwaya daga wasu mazaje waɗanda suke ba abin yarda bane a gun malaminsa Abu Abdurrahman An-Nasa'i kamar yadda muka ambata to kamar misali abin nan Abu Jabbab Yahya ibn Abi Hayya da Jubarat ibn al-Mughallis da makamantansu waɗanda ba sa cikin sharhin Imam An-Nasa'i littafin yana da kima kwarai duk da yake yana da hadisai wanda ba su tabbata ba kuma shi bai yi aiki irin na al-Imam An-Nasa'i wajen bayani akan isnadoji da illoli da makamantansu ba kawo su kawai yake sannan akwai al-Imam Muhammad ibn Ibrahim Abu Sulaiman al-Khattabi wannan babban malamin Allah ya gafarta ma Abu Sulaiman al-Khattabi ya rasu hijira shekara 388 kamar da kowa ya sani Abu Sulaiman al-Khattabi babban malami ne yana da tafai kala daban-daban ilmomi daban-daban littafin shahararre shine littafin Ma'alimus Sunan da makamantan littafai ire-iren waɗannan to yana da littafi mai suna abin nan sha'anud du'a ko kuma ana ce mishi ma'anid da'awat wa tafsiruha yana magana akan hadisan addu'o'i da zikirori yana mai bayani akan sirrorinsu da falalolinsu littafi haka mujalladi 1 juz'i 2 sannan al-imamu abin nan ibnu abidin al-qayrawani wannan malikun saghir mai littafin ar-risala shi ma yana da littafi mai suna kitabud du'a kamar yadda ainihin wato ibnu khairin al-ishbili ya ambata a cikin firsat dinsa baya ga wannan jama'a akwai malamai da dama muna takaita bayani ne akwai al-imamu abu nu'aymin al-asfahani mai littafin hilyatul awliya sanannen malami din nan da akhbaru asfahana wanda ya rasu a hijira shekara 430 Allah ya gafarta mishi shi ma ya littafi ya sa mai suna amalul yawmi wal layla waɗannan duka daga cikin malamai ne da suke kudama haka abu isma'ila abu dharin al-harawi amin ba abu isma'ila ba abu dharin al-harawi yana da littafi shi ma sunan shi kitabud du'a abu dharin ya rasu hijira shekara 434 kamar shekara 1000 da shekara 5 kenan yanzu rahimahullah sai kuma babban malami al-imam al-bayhaqi ahmad ibn al-husayn abu bakr rahimahullah wanda malami ne daga cikin ajaibud duniya da tattafan shi suna bayyana haka a sunan al-kubra da tattafai irin ainihin al-asma'u was-sifat da tattafai irin ire-iren waɗannan ga sunan da yawa yana littafi mai suna kitabud da'awat ko ad-da'awatul kabir Abu Bakr al-Bayhaqi ya rasu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a shekara 458 kamar shekara 981 kenan rahimahullah. To Al-Baihaqi yana da littafi mai suna Ad-Da'awat ko Kitabud Da'awat Al-Kabir, shi ma babban mujalladi haka, yana da matukar kima kwarai a babi na bayani akan hadisan da suke da alaka da zikirori da addu'o'i da makamantansu. Sai kuma Al-Imam Al-Wahidi mai littafin tafsiri din nan wanda ya rasu da shekara 468, shi ma da littafi mai suna Kitabud Da'awat, kamar yadda Yaqutul Hamawi ya ambata a cikin Mu'jamul Udaba, da shi da abin nan Al-Imam abin nan Ibnu Al-Imad Al-Hanbali a cikin Shadaratul Zahabi fi akhbari man dhahab, da Malam Haji Khalifa a cikin Kashful Zununi fi Asamil Kutubi wal Funun rahimahumullahu ajma'i. Wannan sa daga cikin littafin malaman salaf game da hadisan ainihin zikiri. Al-Imam Al-Mundhiri shima wato Abu Muhammad Abdul Azim ibn Abdul Qawi Al-Mundhiri, wanda ya rasu da shekara 656, kamar shekara 783 kenan yau da rasuwarsa, shi ma yana da tafi mai suna Amalul Yawmi wal Layla, Allah ya gafarta mishi. So haka ainihin wato aka samu Malam An-Nawawi Yahya ibn Sharaf an-Nawawi, babban malami daga cikin waliyan Allah, Allah ya gafarta mai Imam An-Nawawi, ya rasu hijirar shekara 676 ko da 7, kamar shekara 763 kenan ko kuma da 2. Allah ubangiji ya gafarta mishi ya mishi rahama. Babban malami ne daga cikin malamai waɗanda duniya ta shaida kirkin su da nagartar su da natsuwar su da ilimin su, tare da cewa bai dade a duniya ba shekarar shi kwata-kwata, shekara 43 ne ko da 2, dan an haife shi a shekara ta hijira na da 631, amma yayi ayyuka da rubuce-rubuce waɗanda ga sunan duniyar musulunci na cin moriyar su. Sharhin Sahih Muslim Al-Majmu' Sharhul Muhadhab, ya fara sharhin Imam Al-Bukhari Riyadus Salihin Arba'una Hadifa At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Qur'an, ga sunan da tafai kala daban-daban. To kuma yana da littafi mai suna Al-Azkarun Nawawiyya, haka ake ce mishi sunan shi da ya shahara. Asalin sunan shi Hilyatul Abrar wa Shi'arul Akhyar fi Talkhisil Da'awati wal Azkar, shine sunan yanka da ya sa wa littafin. Hilyatul Abrar wa Shi'arul Akhyar fi Talkhisil Da'awati wal Azkar, amma ana ce mishi Al-Azkarun Nawawiyya. Wannan littafi ne mai matukar kima kwarai da gaske, wanda ya samu albarka da yaduwa a cikin duniyar musulunci. Akwai su malam mashhur Hassan Ali Salman yayi mishi ainihin wato gyara na Sahih da Da'if, gashi amin nan kai Abu Usama Salim bin Idin Al-Hilali hafizahullah, haka ake buga shi a cikin mujalladi biyu. Wannan mujalladi na farko ne, gashi nan shine Sahih wa Da'if Al-Adhkar An-Nawawiyya, wannan shine sahih din na farkon, Sahihul Adhkar An-Nawawiyya wa Da'ifuhu, yana bayani akan hadisai da suka inganta da wanda ba su inganta ba a cikin littafin Al-Adhkar An-Nawawiyya. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ya karanta da littafin Adhkar An-Nawawiyya, ya zauna zaman majlisi yayi imla'in sa, kamar da aka bada labari a tarihin sa, yadda Imam Sakhawi ya bada labari, yadda kaga ana zaman karantawa malami na gaske jama'a, ba irin wannan da muke ta dagaji ba, malami na gaske zai karantar da karatu. To littafi ne kankani wanda asalin azkar din bai fi wannan kwaya ba. Wannan shi ne takhrijin azkar din, mujalladi biyar ne ake buga shi. Kamar yanzu inda a zamanin tuni suka ce kasusuwan karatun ne, ko mun gani idan ya zauna zai ja matanin hadisin daga littafin Adhkar An-Nawawiyya, sai ya kwararo shi da isnadi tun daga kan kanshi har zuwa kan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Haddathana fulanun an fulanin an fulanin, sai ya tike kan Annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan ya fassara musu shi, ya fitar da sharhi, ya bayani, ya fitar da fawaidu, magana akan illolin mazaje da sauransu, yadda dai ka san Ibnu Hajarin da ka sani in ka san shi, amma bai karasa shi har zuwa karshe ba, gab da karshen littafin ya rasu. Zaka zaka ga gashi nan majalisi ne, kowanne zaka ga majalisi na kaza, sai yanzu gashi majalisi na 40, sai kaga gayi nan ga bismillah, nan ga talati, sai a ci gaba da karatu. zai haddasana wani 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 har zuwa kan ya tike ya buta kan isnadin Nawawi din ko ya buta wani waje daban har ya kai kan Annabi sallallahu alaihi wasallam da isnadojin sa littafi ne mai fa'ida kwarai ga masu bincike da kokarin karatu akan illoli da riwaya da makamantan sunan shi Nataijul Afkar fi takhrij ahadith al-adhkar gashi al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah shi sa malam Ahmad Shakir yayi gaskiya da yake cewa matan duk duniyar nan sun zama wato bakarariyawa sun zama aqima sun kasa haifan da irin Ibn Hajar sun kasa tunda ya kwanta ya mutu to ba sake yin uwa irin uwar shi da ta yi mun musulunci irin haihuwa irin ta Ibn Hajar ba Allah ya gafarta mishi shi da sauran malaman musulunci wannan azkar nawiya kenan jama'a takeice wanda littafi ne ina ganin bai yiwa a ce wata makaranta daga cikin makarantun musulmai ko wata maktaba daga cikin maktaban mutumin da ke karatun musulunci da kokarin tantance ilmomi da tarbiyya ta sanin zikirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ta iya wadatuwa daga littafin al-azkarun nawawiya dama Imam an-Nawawi mutum ne da Allah ya mulkafan shi albarka duk inda ka je alal misali ana da labarin aqalla riyadus salihina da 40 haditha duk inda musulmai suke a duniyar nan sun san littafin 40 haditha sun san littafin riyadus salihina riyadus salihina an fassara shi zuwa yarurruka sun kusa 50 yanzu a duniya kowane yare da akwai musulmai masu magana da shi to zaka iya samu fassarar riyadus salihina zuwa wannan yaren sannan littafin shi suna da tsafta da yake mutum ne na tsatsi ba shi da gaggawa ba shi da hayaniya to haka kuma littafin shi suke bayyana dabi'ar sa da yanayin sa Allah ubangiji ya gafarta mishi baya ga shi akwai kuma malamai waɗanda ba waɗannan ba akwai al-imamu Ibnu al-Jabri babban malamin qira'at din nan mai littafin ainihin wato al-hisnu al-hasin fi kalami sayyid al-mursali kuma shi da kanshi ya takaita littafin ya mai da shi uddatul hisn al-hasin وجلت الحسن الحسين wannan duka littafin shi ne ya ƙara yi mishi hashiya ma baya ga wannan haka nan al-imamu ibnu taymiya abu al-abbas ahmad ibnu abdul halim sheikh al-islam rahimahullah shi ma da littafi mai suna al-kalimu tayyib wanda sheikh al-albani muhammad nasiruddin yayi mishi ainihin aiki na sahihul kalimu tayyib haka shi ma wannan malamin namu ibnu qayyim al-jawziya rahimahullah yana da littafi irin na malamin nashi shine al-wabil sayyib min al-kalim at-tayyib shine wanda mashhur hasan al-sulman yayi mishi takhriji da tahqiqin sa a cikin ainihin kyakkyawan mujallad wanda har nabi kai gare shi ba a maktaba amma muna nan da shi wannan in ku tuna kwanakin baya ma mun yi hujja da wani karatu a cikin sa amma wannan bugun da ke hannuna bugu ne na mashru'in bincike na su Bakar Abdullahi Abu Zaid Allah ya gafarta mishi wanda taqiqin Abdullahi abinnan ne a Abdurrahman ibn Hasan ibn Qa'id shine taqiqin shi gashi a cikin kankamaimin mujalladi al-wabil sayyib min al-kalim at-tayyib wannan littafin jama'a yana da dadi kwarai da albarka bai kamata a ci ba karanta shi ba dan kamar da kasan ibn al-qayyim da karatun shi da ilimin sa mawsu'i haka za ta bayyana gare ka anan ba wai kawai zikirorin ya kawo ba muqaddiman ma da yayi ta kusa ka fi littafin ma yawa da muhimmanci ma ilmanci zamu zo mu ji bayani akan fawaidu na zikiri sai da ya kawo kusan guda 80 da wani abu fa'ida daya bayan daya wadanda yake fitarwa daga cikin hadisai kuma ya fada yace sun ma fada ni ya takaita ni Allah ya gafarta musu sannan aka samu wadannan dusa daga cikin malaman baya wadanda suka yi a bisa salo na furu wato ba da isnadojin su ba suna kawo su ne da isna suna daukowa ne daga wasu littafai baya ga su akwai shi kanshi malam Bakar Abdullahi Abu Zaid rahimahullah ya da littafi mai suna tashihud du'a mujalladi dai haka tashihud du'ai wanda shi ma littafi ne mai dadi kwarai littafin kalimut tayyib na malam al-imamu ibnu taymiya an samu suyuti ya mishi ikhtisari rahimahullah wanda ya sa shi dan kankanin littafi haka muktasar sannan akwai abin nan malam ainihin Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Sa'id ibn Abdul Wahid al-Maqdisi min litafin an-nasiha fi al-adiyyah as-sahiha na ibn Abdul Wahid al-Maqdisi haka dan uwansa Abdul Ghani ibn Abdul Ghani al-Hafiz Abdul Ghani al-Maqdisi ko kuma al-Hafiz Abdul Wahid al-Maqdisi shi kuma yana da at-targhib fi ad-du'a wal-hasu alayhi haka kuma akwai abin nan malam abin nan Mustafa al-Adawi shi ma yayi as-sahihul musnad min adkar al-yawm wal-layla akwai kuma littafi kankani wanda kusan kowa ya san shi kuma kusan kowa na da shi shine littafin malam Sa'id al-Qahtani wannan da ake cewa Hisnul Muslim wannan da littafi mai albarka wanda kusan kowa na da shi akwai babban malamin hadisi na kasar Kano shine Dr. Sani Umar Rijal Lemu hasibahullah yayi karatun wannan littafi kankani a garin Katsina kasusuwa da dama zaka sha mamaki irin yadda ya fitar da faidoji a cikin littafin Hisnul Muslim kasusuwa suna nan zaka iya samu sadin da ake samu kasusuwa na yin karatu da makamantansu wadannan sa daga cikin littafan da ga sunan kala daban-daban daga cikin mutawwalat da na tsakatsaki da kananan su da tattafai ne na malaman hadisi malaman sunna wanda suka rubuta su akan mas'ala kawai ta zikiri wannan yana nuni zuwa ga cewa ashe ahlus sunna suna yin zikiri malaman ahlus sunna suna da rubutu da karantawa akan zikirori ba kamar yadda galibin ɗan bid'a suke so su dinga yi ahlus sunna sharri da kuma kokarin yin yarfa akan cewa su ba ta zikiri ba a'a zikiri irin na bid'a shine ahlus sunna ba sai ta yi kuma a samu yanayi na mutane a cikin ahlus sunna sun gafala hatta na sunnan ma ba sa yi kaga wannan sai ba ɗan bid'a dama sai su faɗi kalima ta ainihin batili amma kuma su zama suka ta tabbata akan mutumin da baya yi din haka jama'a mu kula da zikirori na sunna wanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka tabbata a cikin hadisi tabbatattu abu na farko kenan cewa ahlus sunna suna da zikirorin su na biyu kuma kamar yadda zamu zo mu ji muhimmanci da fa'idar da ke cikin zikiri zaka sha mamaki har fa'idar da suke ciki na uku kuma ashe akwai buƙatar a duk inda ahlus sunna suke karantawa ko suke da makarantu ko islamiyu ko primary school ko makarantun matan aure ko makarantun majalisu na tsakanin magariba da isha ko ina ne ya kamata ya zama akwai wani nasibi na karantawa da za'a yi akan zikirori kar a takaici kawai akan hadisai na labarai da falala da kissoshi da raddi da makamantansu a'a su ma zikirori a ba su haƙƙinsu na karantawa mutane su san su mutane su iya su wajibi ne kuma musulmi kowa ya ɗaukawa kanshi cewa wajibi ne iya zikiri irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sawan wanda yake ne a cikin ibadoji cikin salloli cikin janaza a lokutan azumi wadanda ake yi ne sawa'un a wajen mu'amaloli wajen cin abinci shiga bayi sanya sutura cirewa wajen mu'amala da iyalai wajen gaisuwar mutuwa wajen barka haihuwa da ta aure duk wadannan wurare akwai zikirorin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar game da haka sannan ko da dan littafin nan na Hisnul Muslim ka samu zaka samu da dama daga cikin wannan addu'o'i alhamdulillah yanzu akwai fassara Hausan shi da zaka samu tana gaya maka kowace addu'a gata addu'a kaza sai ka dinga ainihin wato itina'i da shi sannan mutane su koma su koya a gun malamai me aibin ka je ka sanya wannan littafi a gaban malami ya koya maka shi daya bayan daya dalla dalla sai nake da haka muke koyan duka ilmomin boko da na rayuwa ba ma raina karancin sa ko kuma cewa ai kaza bai kamata a ce kaman ni sai yanzu nake koyan sa za ga mutane da dama suna da shekaru ko matsayin da a bisa dabi'a za a ga sun fi karfin wani mataki na karatu amma sai zama in ba su wannan matakin na karatu ba za su dawo su yi shi matukar suna bukata kuma ba wanda yake ganin cewa ba su kyauta ba ko sun dawo da kansu baya to shari'ar musulunci karatun addini karatun da zai raya maka zuciyarka shi ya fi cancanta da ka yi mishi wannan hidimar fiye da karatun boko jama'a Allah ya tsare waɗannan sunaye ne kawai da bayanai a takaice game da wasu daga cikin littattafai waɗanda suke na zikirori na littafan malaman hadisi malaman sunna alherin Allah ya kai gare su dangane da falaloli ko kuma fa'idodin da ke cikin zikiri wanda bai ambace su ba nan shi Ibn al-Qayyim amma ya ambace su a cikin littafin nan nashi na Al-Wabil Sayyid min al-Kalim at-Tayyib zamu yi talkhisin su kawai ba tare da mun ambaci dalilai da hujjojin da ya kafa ba in ba inda ya zama dole ba ya kawo sama da guda 100 kusan guda 100 ne amma na takaito akan takaito mana wasu guda 73 duba zuwa ga cewa wasu yayi kaman maimai akan su wasu kuma kaman ba asali fa'ida ce da ma'anar fa'ida ba bayani ne wanda yake highly technical highly academic akan mas'ala har ila yau wannan littafi na Al-Wabil Sayyid akwai karatun shi da shi wancan babban malami na hadisi malam Dr. Sani Umar Rijiyar Lemu hafizahullahu yake gabatarwa yanzu haka a wannan rayuwar da muke ciki game da littafin ƴan uwa masu kokarin bibiyar karatuka su je su saurara don su samu dimbin ilimi da ainihin manhajin salafiya a ciki Allah ya sa mu dace abu na daya daga cikin fawaid na zikiri shine innahu yatrudu ash-shaytan wa yaqma'uhu wa yuksiru zikiri ambatan Allah yana koran shaytani da ke shiga zuciyar mutum ko ya shiga jikin mutum ko ya sa mishi waswasi sannan yana karya kashin bayan shaytan kamar yadda aka sani da zaran kai a'udhu billahi minash shaytanir rajim shaytan zai bar waje na biyu annahu yurdir rahman azza wa jalla zikiri yana yardar da ubangiji subhanahu wataala yana sa ubangiji ya yarda da abin da kake salifa fa'ida ta uku annahu yuzilu al-hamma wal ghamma 'anil qalb zikiri yana kawar da damuwa da bakin ciki daga barin zuciya a duk sanda ka shiga cikin wata damuwa ko wani bakin ciki da zaka ambaci Allah zaka fita daga cikin wannan kamar mutumin da ya shiga cikin fushi na daga cikin damuwa haka bakin ciki ko tashin hankali ko abin nan wato rikici ko fargaba dukkan waɗannan yanayi da suke lalata natsuwar zuciya zasu iya samun zaka iya fitar da su daga zuciyarka ta hanyar ambaton Allah ar-rabi'a annahu yujlibu lil qalbi al-faraha was-surur wal-basat sannan zai ja mu zuciyarka farin ciki da natsuwa da kuma samun fadaduwa al-khamisa yuqawwi al-qalba wal-badan zikiri yana karfafa maka zuciyarka da jikinka as-sadisa yunawwiru al-wajha wal-qalb zikiri yana haskaka fuskarka da zuciyarka as-sabi'a yujlibu ar-rizq sannan kuma zikiri yana kawo maka arzikin duniya da na kiyama as-samina fa'ida ta takwas annahu yaksu dhakira al-mahabata wal-halawata wan-nadra zai sanya maka riga kwarjini da ainihin an-nuri a fuskarka at-tasi'a na tara annahu yuwarrisu al-mahabba zai gadar maka da kauna Allah zai kaunace ka bayin Allah ba su kaunace ka saboda ita kauna ita ce gaba ɗaya ruhin addini kuma tsirar duniya da lahira tana komawa ne ta kai ta kawo karkashin kaunar da Allah yake ma to wanda ya dinga yin zikiri sai Allah ya kaunace shi kaunar da ta zama shi wato cin nasara a duniya da lahira sannan al-ashira zikiri yurisul muraqaba zai gadan maka da kiyaye doka Allah irin muraqaba da ta shigar da kai cikin karabkan muhsinuna wanda manzo Allah yace anta abudallaha ka annaka tara to babu wanda ke samun irin wannan falalasi wanda yake ambatan Allah domin wanda baya ambatan Allah babu yadda za a yi ya zama zuciyarsa tana kulawa da Allah ballantana har ya dinga bautawa Allah kamar yana ganin sa wanda in shi bai ganin Allah Allah yana ganin shi daka ba a samun ihsani sai da ambatan Allah sannan kuma yurisul inaba shine arruju' ila Allah azza wa jalla zikiri yana gadan maka da ka zama kode shi kana koma zuwa ga Allah kana barin al'amarinka ga Allah a kode shi na 12 yurisul qurba minhu zai gadan maka da samun kusanci zuwa ga Allah domin Allah yana zama makusanci ga masu ambatan shi sannan zikiri a gaba ta 12 yaftahu laka baban aziman min abwabil ma'rifa zai bude maka kofa mai girma daga cikin kofofin ilimi duk sanda ka kara ambatan Allah zaka ga ka kara samun kofar ilimi na za ka gane wannan aikace, ka dauki alqur'ani a matsayin shi na babban ambaton Allah. Duk mutumin da ya yi alqur'ani ya haddace shi, ya san ma'anarsa, to dama wannan mutumin ba rago bane. Rago ba ya haddace alqur'ani, mu san wannan. Ko mun gane wannan da kyau jama'a, domin ba aiki ne na ragage ba. To idan ka ga wanda ya rubuta alqur'ani ya zo zai koyi wani karatu ya kasa ko, to bai dame shi bane. Sai dai saboda bai san wannan karatun, an tara samu shi ne ya zama mai dole, ko kuma bai mai da hankali ba, wato sai dai lalaci ko rashin interest. Amma ba ka ba duk abin da zai koya za ka ga ya iya, saboda yana da asalin ɗabi'ar ƙwazo. Sannan kuma inda zai ciyar da ushirin lokacin da ya ciyar wajen iya Qur'anin nan, sai ya yi zarce, ya yi fice a kan wannan karatun boko. Allah da ke ku gani, din da ka je department shiga ABU ka gani, ka ga wani da ɗakurin ustadu ko tubinci ka ji, haka da an ce kwana ma yake yana ƙwami ma, hala ma baya kwana ma lissafin ma wannan formulolin, sai an zo jarabawa. Amma kuma zai fi kowa samun sakamako mai kyau. Me yasa? Saboda ya raye zuciyar shi da ambaton Allah, sai Allah ya bude mishi kofar fa'idoji na ilmomi. Kalli yin tafsirin Malam Zafar Mahmud Adam, ka duba yadda yake shiga ya fita cikin alqur'ani rahimahullah. Duk malamin da ya kware alqur'ani haka za a gan shi a kowane fage, ko likita ne na boko, ko injiniya ne, ko lauya ne, ko ɗan siyasa ne, ko malamin makaranta allo ne, ko malamin firamare ne, haka za ka same shi yana da zarciya a kan sauran mutane a wajen abin da yake. To haka kuma duk wanda ya rike sauran nau'o'i na ambaton Allah. Haka abu na 14, zikiri yana yurisu sahibahu alhaibata li rabbi, yana gadarwa mai yin zikiri kwarjinin Allah, wa ijlalihi, da girmama Allah. Da ka sai zama wannan zai karanta mishi kofofin sako, kullun yana ambaton Allah da zuciya rayayya, to zai haka zai rage mishi kofofin sako. Domin babu mai yin sako sai wanda yake cikin jahilci. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sarihi hina yasriqu wa huwa mu'min, wa hakaza. Na 15 al-15 az-zikru yurifuhu zikrallah, zai gadar maka da ambaton da Allah zai maka, domin Allah ya ce fadkuruni adkurkum. A cikin hadisi kuma wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar daga Abu Huraira, manzo Allah yake cewa man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi, wa man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin min mala'i, wanda ya ambaci Allah a cikin zuciyarsa Allah zai ambace shi a cikin nafsin Allah, wanda ya ambaci Allah a cikin wasu taron mutane Allah zai ambace shi a cikin wasu taron halittun da suka fi taron mutanen can albarka. Na 16, zikiri yana gadar da rayar da zuciya, shine abincin zuciya. Anan ne Ibn Qayyim yake ba da labarin cewa ya ji malamin shi Ibn Taymiyyah yana cewa kwatankwacin zikiri ga zuciya kamar kwatankwacin ruwa ne ga rayuwar kifi. Ka kwatanta kifi a inda zai rayu babu ruwa, rayuwa ba ta yiwuwa ko? To haka zuciya rayuwa ba ta yiwuwa gare ta sai da ambaton Allah. Bayan kasancewar zikiri shine abin nan, wato madda ta rayuwa ga zuciya, sannan kuma shine abincin zuciya. Kamar yadda dai kasan kifi din a cikin ruwa, ruwan shine mahallin rayuwarsa, kuma ba yi da abincin da ya kai ruwan. Da mutum zai rasa abinci, kaga rayuwar shi ba ta yi kyau ba. To haka idan mutum ya rasa ambaton Allah, ita ce fa'ida ta ainihin 17, cewa innahu qutul qalbi war ruh. Anan ma Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ya ba da labarin cewa wata rana Ibn Taymiyyah ya yi sallah asuba, ya zauna ya ci gaba da zikiri har rana ta take, kamar a ce karfe 11 ko 12 na rana, sannan ya miƙe. Sai suna ta mamaki, gashi ba azumi yake ba, an riga ta malama baka karya ba. Yace wannan zikirin da nayi shine breakfast ina, wannan yace wannan zikirin da nayi shine breakfast ina. Yace wannan hadhihi ghadwati. Sai kuma fa'ida ta 18, annahu yuwarrifu jala alqalbi fi sadaq, yana fitar, yana gadar maka da fidda zuciya daga cikin kangin da take. Komai yana da kangi ko wata fikina ko wani abin nan cikas da yake samu a rayuwarsa, kowane abu na da wani challenge, ko wata matsala ku, to challenge da matsalar zuciya tana yayewa ne ta hanyar ambaton Allah da istighfari da ainihin salati. Sannan zikiri fa'ida ta 19 yana sa a kankare maka zunubai, domin yana daga cikin manyan hasanat, kuma ya tabbata innal hasanati yuzhibna sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin. Fa'ida ta 20 zikiri yana cire yuzilu al-wahsha bainal 'abdi wa rabbi, yana cire nisa da rashin fahimtar juna tsakanin bawa da ubangijinsa. Idan bawa yana ambaton Allah, yana tasbihi, yana godewa Allah, zai wayi gari babu wani shamaki ko wani abin nan shinge tsakanin shi da Allah ubangijinsa. Fa'ida ta 21 cewa shi zikiri yana sa bawa ya san Allah a cikin halin tsanani ko halin wadata da halin kunci ko halin farada, zai san cewa komai Allah ne yake. Sai sannan fa'ida ta 23 zikiri yunajjil abda ko yunajji sahibahu min azabi rabbihi subhanahu wa ta'ala, zikiri yana tsirar da bawa daga azabar Allah ubangijinsa subhanahu wa ta'ala. Allah ka tsiratar da mu. Sannan zikiri fa'ida ta 24 yunazzilu sakinatan ala qalbi sahibi, yana saukar da wata natsuwa akan zuciyar mai yin zikirin. Fa'ida ta 25 zikiri yana katange harshenka daga shagaltuwa da abubuwan da suke fudulul kalam, da giba, da ƙarya, da fuhushi, saboda dai bawa dole sai dai magana. Mutum in dai ba kurma bane shi, dole zai magana, sai ya zama maimakon ko dai ya magana ta kirki ko ya magana ta banza, ko ya magana kirki ne ko ya ta banza. To idan ya shagaltar da harshen shi da magana kirki, sai wannan ya katange mishi lokacin da zai magana banza. Kalla ka ga misali, idan ku kun saba zaman majalisa, za ku zauna tun bayan la'asar kawai kuna bin inuwar mangwaro ko cediya ko gindin wani mai teburin shayi ko wata mai dafa dan wake, kuna ta bin inuwarta. Idan dare yayi, ku canza wurin zama, daga nan har 11 na dare. Su kuma ga wasu ustazai sun yi darasi da yamma da la'asar ɗin a Islamiyya, ku kuma kuna ta fira, kaga su sun samu falalar aikin alkhairi, ku kuma kuna ta fira ne kawai. Firan nan dole ya zama akwai barna a cikin ta, ko kuma alal aqal akwai fudulul kalam, zancen da ba ku da buƙatar yin sa. Wancan Allah rahama kuma ya shiga cikin masallaci yana ta muraja'a, ku kuma kuna ta fira. Yayi muraja'an Qur'anin sa, kuna ta fira. Da dare haka ana karatu a masallacin anguwa, ana zikiri ne, ambaton Allah ne, ku kuma kuna tafira. Karke da za a lissafa ayyukan da ku da masu karatun nan suka yi a wannan daren kawai, za ka ga kai da ka zauna zaman fira cike da buhu na sharri, na maganganu marasa alkhairi, shi kuma wancan cike da buhu na aikin alkhairi. To dole tunda sai ka yi magana, sai ka zaɓi magana ta alkhairi, ka bar magana ta banza. Allah ya tsare mu. Daga cikin fa'idar zikiri wanda ita ce fa'ida ta 26 zikiri, majalisin zikiri shine kadai majalisin da mala'iku suke halartarsa su zauna su yi tarayya da masu yin zikirin, kamar yadda majalisai irin waɗannan na al'ada, na gafala, na ƙarya, na sharri, na cin amanar juna, su kuma su ne majalisan da shaidanu suke halartarsu. Da haka ya rage gare ka kamar da Ibn Qayyim ya ambata, sai ka zaɓi wanne ne ya fi birge ka a ciki, wanne ne ya fi cancantan ka je, ina ne ya fi dacewa da ka samu kanka. Misali, ko da a rayuwar duniya ne, kasuwa inda yake zuwa a samu abin da za a rayu, da kuma bola inda za a je sai dai a gamu da cututtuka da ɗanyen kashi da warin datti da ƙazanta da cututtuka, wanne za ka zaɓi ka je ka zauna ka wuni? Ya kamata ka ba kanka amsa. Daga cikin fa'idar zikiri har ila yau, wadda ce fa'ida ta 27 da malai ambata anan, cewa anna zakira yusaidu bi zikiri, mai ambatan Allah yana zama ya tsira, yana samun tsira a wurin Allah saboda ambatan Allah da yake. Allah ka samu tsira. Haka ya sake ambata cewa as-samina wal 20, cewa mai ambatan Allah yu'minu yu'minu min al-hasarati yawm al-qiyama, zai amuntu daga taɗewa ranar al-qiyama. Allah ka tsare mu daga taɗewa. A tasi'a wal 20 yace zikiri ambatan Allah ma'al buka wal khalwa, idan ka ambaci Allah kai kadai a keɓance kuma kai kuka, wannan zai baka dama ka samu wata falala ta musamman, ita ce shiga inuwa al'arshin Allah a ranar alkiyama. Wannan sai in ya haɗu da waɗannan abubuwan guda biyu, ambatan Allah kai kadai a keɓance kamar da hadisi ya bayyana, sannan kuma kai na dama ka ji tsoron Allah har kai kuka, to wannan zai baka dama ka shiga ƙarƙashin inuwa al'arshin Allah a ranar alkiyama, randa babu wata inuwa sai inuwar shi Allah Ubangiji, ka sama cikin wannan falala. Sannan yace fa'ida ta 30 ita ce al-ishtighal bihi sababun li ata'i Allah liz-zakiri afdala ma yu'ti as-sa'ilina, in ka shagaltu da ambaton Allah wannan zai zama dalilin da Allah zai baka abin da yake mafi falala da yake baiwa mutane. Fa'ida ta 31 annahu aisarul ibadat, zikiri yafi komai daga cikin ibadoji sauki, kaga bai kai wahala azumi ba, bai kai wahala sallar dare ba, bai kai wahala ciyarwa sadaka kyauta, bai kai wahala ziyaran marasa lafiya a asibiti, da ziyaran ƴan uwa, da ziyaran makabarta, duk wani abu wanda zaka yi a cikin waɗannan zaka ga yana buƙatar tsaka badaniya ko tsaka maliya ko both of them, yana buƙatar sai ka ciyar da dukiyarka ko lokacinka ko jikinka ko sai ka haɗa dukansu, amma zikiri duk bai buƙatar wannan, halshenka kawai zaka dinga motsawa. Kaga ibada ce mai sauki amma ita zama wato mai wahala ga mutane, wa hiya min ajalliha wa afdaliha, kuma wanda ibada ce kuma da tafi kowace daraja da falala ga sauki, kuma wanda motsawar halshi ya fi sauki fiye da motsawar duk wata gaba a jikinka, kalla ka gani la tukallifuka shay'an, hasali ko da jikinka babu energy ko baka da lafiya, sai dai in tsanani ya kai tsanani za a gane tsanani ya tsananta in ya zama baka iya motsa ma harshenka, to da shi ake yin zikiri ba, kalli saukinsa. Kuma za ka iya yin shi kana yin wani abu, kana tafi a kasuwa ko a hanya ko kana tuka mota ko kana zaune kana kwance ko kana tsaye ko kana yaya ne menene qiyamul waqudan wa ala junubihim, ko mun gane kaga wannan yana nuna saukin da ke cikin ainihin wato zikiri. Allah ka ba mu damar yi. Fa'ida ta 32 cewa ya zo a cikin hadisi cewa zikiri shine dashe a cikin aljanna, shine dashen aljanna, shine fandisho din da ake kake da sa kanka a cikin aljanna, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a cikin hadisin da al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi daga sahabi Abdullah dan Mas'ud cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dalan da aka yi Isra'i da shi ya gamu da kakansa Khalilur Rahman Ibrahim alayhi salatu wa salam, Ibrahim yace da shi aqri ummataka minni salam, ka ce wa al'ummarka ina gaishe su, wa akhbiruhum anna al-jannata tayyibatu turba, kuma ka ba su labarin cewa aljanna tana da ƙasa mai kyau, ƙasa cikin ta mai kyau ce, azabatul ma, da ruwa mai dadi, wa annaha qi'an, kuma cewa ƙasa ce shimfadaddiya babu tudu babu kwari babu bishiyoyi, sannan ya ce wa anna gharasaha, kuma cewa abinda ake shukawa mutum a cikin aljanna wanda zai tara ranar alkiyama shine subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu allahu akbar. Wannan hadisi ne tabbatacce da shawahid dinsa, ingantacce ne hasanun ko sahihun li ghairihi insha Allah. Haka abin nan cewa falala da ainihin wato darajar da ake samu na ayyuka tana da gwargwadon aikin da mutum yake na ambaton Allah, ita ce fa'ida ta 33 annal ata'a wal fadl alladhi rutiba alayhi lam yurattab ala ghairihi min al'amal. Allah ya bada lada da falala da zikirori wacce babu wani aiki a duniyan nan da yake da irin wannan falala. Kalli dai ala sabil misal hadisin man qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, wanda Bukhari da Muslim suka fitar daga sahabi Abu Huraira, manzo Allah ya ce wanda duk ya faɗi wannan a rana kafa 100 ko za a bashi ladan mutumin da ya enta wuya 10 za a rubuta mishi lada guda 500 a gafarta mishi zunubai guda 500 sannan za ta tsare shi daga ainihin wato shedan tsawon wuninsa sannan kuma babu wanda zai samu irin wannan aikin irin wannan ladan sai wanda ya aiki kwatankwacin nashi ko fiye da haka kalla hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce matalakawa sai su dinga yin subhanallahi wa alhamdulillahi wa la ilaha illallah akbar za su samu lada irin na masu kuɗi da suke ce da dukiyarsu ga sunan dai kalla hadisin addu'ar shiga kasuwa yadda akwai maganganu akan inganci ko rashin ingancinsa ga sunan dai hadisai kalla hadisin kalimatani khafifatani alal lisani saqilatani fil mizani kalla hadisul bitaqa duk wannan suna nuni zuwa ga nauyin ladan da ke cikin ambaton Allah kalla hadisan da suke magana akan fallalan salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama man sallaa alayya salatan wahidatan sallallahu biha alayhi 10 da ire-iren su fa'ida ta 434 malam yace wato ci gaba da ambaton Allah dawamu abin nan dawamu zikrillah yujibu adama nisyani idan ka tabbata kana ambaton Allah to ba za ka manta Allah ba za ka shiga cikin wadanda wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusuhum wato abinda za ka samu na matsala an ka manta Allah shine sai Allah ya mantar da kai kanka sai kai tayin abinda ba zai amfane ka ba ka lalace gabaki daya Allah ka tsare mu to ko idan mutun ya lalace ya daina ambaton Allah ya manta kanshi to zai fada ga dukkanin barna Ibn Qayyim da yazo nan yayi sharhi mai tsayi duk waɗannan fa akwai sharhin sun koma cikin littafin ya bayyana misalin shi shine kaman misalin da mutumin da yake da gona ko yake da dabbobi yana kiwon su wanda gyaruwan su da nagartar su shine kullun ya dinga mu'aharanta su ko idan gona ce kullun ya dinga mata abin da ya kamata na noma da rage da sanya taki idan gonan gargajiya gonan da yake ce mata noman rani dole ya dinga bata ruwa da sauransu ko hakan kana da dabbobi to kaddara kai sai ka fita batun gona ko ka fita batun dabba kowa ya san me zai biyo baya lalacewa da asara zaka samu kanka a ciki bayan a ce ka riga kai shuka ko ka siyo sa zaka daure shi wai ka sai da shi da sallah kai wata biyar ko shi da kana kiwon sa sai kai ka fita batun shi ka manta da shi baka zuwa ka duba shi da safa ko da yamma ko ka siyo mishi dusa da magani ka kira veterinarian ya zo duba shi duk baka yin wannan me zai faru bayan dan lokaci asara zaka yi mafi karanci shine a ce ya rame ya lalace ya tsotse ko kuma mafi karshe shine a ce ya mutu haka wannan gonan ma to haka misalin mutumin da baya ambaton Allah yake jama'a Allah ya tsare mu sannan fa'ida ta 35 shine az-zikru yusayyu al-'abd wa huwa fi firashihi wa fi suqihi wa fi hali sihhati wa suqmihi wa fi hali na'imihi wa ladhati wa laysa shay'un ya'ummu al-awqata wal ahwal mithluhu zikri zai game ka a duk inda kake kana kwance a gadanka kana kasuwa kana halin lafiya kana rashin lafiya kana cikin ni'ima kana cikin kunci kana cikin ko ina ne ko da kulle ka aka a gidan yari zaka yin zikri ba za a ce to tunda baka shigo da tafanka ko da kayan aikin ka ba ba za ka samu halin morasu ba a'a kana kasuwa kana kasuwanci ko ka je sayo ka je sayarwa in fa yana daga cikin mutanen da suke burge Allah ma kamar yadda tabbata cikin hadisi wanda al-Imam Tabarani ya ruwaito da al-Imam Ainin Hakim ne Saburi da wasu su cewa Allah yana son mutumin da yake cikin kasuwa amma kuma yana ambaton Allah ma'ana kana shagon ka din nan kana yi kana tilawa kana sai da kayan da kake sayarwa ko kana siya ko ka je siyowa ko ka je window shopping ko market survey kana yi kana ambaton Allah ko mun gane saboda kasuwa gidan shedan ne ya tabbata cikin hadisi ya kace kar ka sake ka zama kai ne farkon shiga kasuwa kar kuma ka sake ka zama kai ne na karshe sai ka zama kanin shedan Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa fa'ida ta 36 annal zikra nurul lizakira fi dunya haske ne ga mai yin sa a duniya wa nurul lahu fi qabrihi haske ne gare shi a ainihin kabarin sa wa nurul lahu fi ma'adi haske ne a gare shi a makomarsa wa nurul lahu baina yadayhi sirat haske ne gare shi a gaba ga sirati Allah ka haskaka mana yayi ma wannan gabar dogon sharhi kaje karanta shi da tafsirin da yayi na ayan Allahu nurus samawati wal ard zaka ji dimbin ilimin Ibn Qayyim al-Jawziyya wanda ya baje shi a wannan waje. Allah ya kara mishi rahama da gafara. Fa'ida ta 37, anna dhikra ra'sul usuli wa tariqu 'ammatit ta'ifa wa manshurul wilaya, cewa zikiri shine jari na hanyar samun shiga a wurin Allah, kuma duk wanda yake so ya samu martaba to sai yayi zikiri sai ambaci Allah. Asamina wa salasun yace fil qalbi khalla, a cikin zuciya akwai wani gibi, akwai wani wanda yake gibi ne, la yasudduha illa dhikr, babu abin da ke cire wanda yake cike wannan gibin sai ambatan Allah. Sannan yace at-tasi'a wa salasun adh-dhikru yajma'u al-mutafarriq, zikiri shike hada maka abin da yake a rarrabe, wa yufarriqu al-mustami', shike rarrabe maka abin da yake a hade, wa yuqribu al-ba'id, shike kusanto da mani sanci, wa yub'idu al-qarib, kuma shike nesanta maka makusanci, shike kusanto da mani sanci ya nesanta maka makusanci. Me yake nufi da wannan? Yace jam'u ma tafarraqa 'ala al-'abd min qalbihi wa iradatihi wa humumihi wa azmihi, wato yana ainihin tattara maka abinda suke a rarrabe, yi maka maganin su lokaci guda na bakin ciki da damuwa, zai tattara maka su wuri guda yi maka maganin su. Sannan wayufariqu majtama'a, zai kuma rabba ka da abinda ya taru a zuciyarka na waɗannan bakin ciki da damuwa din, hasra da gumum da humum da suke zuciyarka zai wargaza maka su. Sannan me yake nufi da haka nan? Zai raba ka da zunubi da laifuka, sannan zai raba ka da shedan da tawaggarsa da jama'arsa. Me yake nufi da taqribul ba'id da kuma tab'idul qarib? Taqribul ba'id shine shedan kullun ainihin wato yana nan kusa da kai, yana so ya dinga zayyana maka munanan abubuwa, yana nuna maka cewa duniya tana da fadi, lahira ba yanzu ba, mutuwa ba yanzu ba, kana kallon mutuwa a matsayin wani abu na nesa, kana kallon rayuwa a matsayin wani abu mai fadi ko? To zai dinga kusanto maka da lahira kusa, yana kusanto maka da mutuwa, yana sa kana yawaita ambatanta, wanda wannan kuma zai zama maka kariya daga barna, kamar yadda manzo Allah yake cewa aktsiru min dhikri hadimil lazzat. Sannan akwai abin da yake kusa gare ka kuma bai da amfani gare ka, shine duniya da rudinta da damuwarta da fadatashinta da bala'in da ke cikin ta, to zikiri zai nesanta maka ita. Za ka ga baka da kosisi amma kana jin dadi, baka samu abin da kake so ba amma baka cikin damuwa, baka cikin tashin hankali da fitinar da sauran mutane suke ciki idan kana ambatan Allah. Al-arba'un, fa'ida ta 40, anna dhikra yunabbihu al-qalba min nawmihi wa yuqidhuhu min sinati, zikiri yana fadakar da zuciya daga baccin da take, kuma yana tashin ta daga gengedinta, yasa ta zama a cikin rayuwa da fadakuwa. Al-hadiya wal 40, anna dhikra shajarun tasmuru al-ma'arif wal ahwal allati shamara ilayha as-sariquna, zikiri wata bishiya ce wata ke haifar da ƴaƴan itatuwa wanda masu neman samuwar shiga zuwa ga Allah suke bin tafarkin zikiri don samu shi. Asaniya wal 40, anna dhakira qaribun min madhkuri wa madhkuruhu ma'a, me zikiri yana zama kusanci zuwa ga Allah da yake ambato, kuma Allah yana zama kusa gare shi, saboda Allah yana cewa inna Allaha ma'al ladina taqaw, da kuma wallahu ma'as sabirina wa inna Allaha la ma'al muhsinina, haka wala tahzan inna Allaha ma'al, duk ire-iren waɗannan suna tabbatar da cewa mai ambaton Allah na tare da Allah, da faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ana ma'a abdi idza zakarani wa taharrakat bi shafatahu, kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi ta'liqan, al-Imam Ahmad da Ibn Majah sun fitar da shi da isnadi tabbatacce, haka al-Imam al-Hakim an-Naisaburi hadisi ne insha Allah tabbatacce ingantacce. Sai ce as-salisa wal 40, mun ji wannan a baya cewa anna dhikra ya'dilu ikthar riqab, ladan shi tana daya da ladan enta wuyaya. Ar-rabi'a wal 40, anna dhikra ra'su shukr, zikiri shine mafi girman wato godiya. Don haka Aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yadhkurullah fi kulli ahyani, har an aka mishi magana cewa abin da yake yayyawa mai yake cewa afala akunu abdan shakuran, wannan shine kororuwan godiyar Allah. Nan ma Ibn al-Qayyim yayi sharhi sosai game da bayani akan wuraren da ba ma'anar fi kulli ahyani, shin akwai wani ahyan din ne da gaske kullu din, ko ko akwai wasu ahwal istisna'iyya kamar lokacin biyan bukata ta dan adam a bandaki, ko kamar lokacin biyan bukata ta zakkewa iyali, ko makamantan su. Dai yayi maganganu akan wannan, zaka yi koma cikin tafin ka ga karakaran bayani, sannan zamu zo kan wasu irin su a gaba insha Allah. Al-khamisa wal arba'una, cewa annal akramal khalqi 'ala Allah min al-muttaqina man la yazalu lisanuhu ratiban bi dhikri, mafi darajar mutane a gurin Allah subhanahu wataala shine wanda zuciyarsa ba za ta gushe ba tana ambaton Allah, bakinsa amin ba zai bushe daga barin ambaton Allah. Da haka yace kuma al-sadisa wal arba'una fil qalbi qaswatun la yudhibuha illa dhikrullah fayanbaghi an yudawi qaswata qalbihi bi dhikrillah. Akwai wani bushewar zuciya da yake zuwa wa dan adam wanda babu abin da ke narkar da wannan bushewa sai ambaton Allah. Da haka yana da kyau gare ka, ya kai musulmi, kai kokari ka warkar da zuciyarka daga wannan bushewar ta hanyar ambaton Allah subhanahu wataala. Sannan fa'ida ta 47 cewa ambaton Allah waraka ne, shifa'un wa dawa'un li amradil qalbi, waraka ne ga cututtukan zuciya, su hasada da gafla da ainihin kyashi da sha'awar zunubi da raina mutane da waswasi da ta'awili da mummuna aqida, duk waɗansa daga cikin amradul qulub, suna nan da yawa. To yana zama waraka gare su ambaton Allah da al-thamina wal arba'una anna dhikra aslu muwalatillah, zikiri shine asalin wato waltaka ga Allah. At-tasi'a wal arba'una annahu martajlabat ni'amul lahi wastadfa'at niqamuhu bi dhikrillahi ta'ala bi mithli dhikrillahi ta'ala, babu abin da ke kawo mutun ni'ima kuma ya tunkuɗe mishi azaba Allah kaman ambaton Allah. Fadin Allah inna Allaha yudafi'u 'anil ladina amanu, da kuma fadin shi a dai wannan aya a dai qira'a inna Allaha yadfa'u 'anil ladina amanu, ana karanta shi haka. Kaga yudafi'u shine tare maka wata azaba, yadfa'u Allah yana kare ka mudafa'a, wa yadfa'u Allah yana tunkuɗe mu mutane azaba. Fa difa da daf'u ko kariya duka guda biyu. Sai gaba ta 50 anna dhikra yujibu salatan lahi wa malaikatihi ala dhakir, ambaton Allah yana sa Allah da malaikusa su dinga ambaton mutun shi ma su dinga mishi dhikri, kamar da Allah yace ya ayyuhal ladina amanu dhkurullaha dhikran kathiran wasabbihu bukratan wa asila, sai yace huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatu, Allah yace ku dinga ambaton Allah da yawa kuma ku dinga mai tasbihi safiya da maraki. Idan kuna haka shi Allah da kanshi zai dinga muku salati shi da malaiku, li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur, a cikin suratul ahzab ko. Sai yace al-hadiya wal khamsuna anna man sha'a an yuskina riyadal janna fi dunya falyastawtin majalis adh-dhikr, wanda yake so ya zauna a wuraren da suke farfajiya ce fadama aljannati tun a duniya, to ya zauna inda yake zikir. Shine Ibn Taymiyyah yake cewa a cikin duniyar nan akwai ta aljanna, wanda bai shige ta ba zai shiga ta lahira. Ita ce aljanna ambaton Allah da aljanna taqwa, wannan dadin da zaka ji na ambaton Allah idan baka ji shi tun a nan duniya ba, to akwai matsala. Nan ma yayi dogon sharhi, ya kawo maganganu daga Ibn Abi Dunya da makamantansu. Sai kuma fa'ida ta wato 53 shine Allah subhanahu wa ta'ala yana wa mala'iku alfahari, inna Allah yubahil mala'ika bizzakirina, Allah yana mala'iku alfari yace ga bayina masu ambatona, sun fi ku daraja a wurina, kamar da tabbata a cikin hadisin da ke cikin sahih Muslim riwaya Abu Sa'id al-Khudri, wanda sayyidina Muawiya radiyallahu anhu ya shiga ya same su a masallaci yace me kuke anan, suka ce muna ambaton Allah ne, yace za ku rantsa da Allah babu abin da zai da ku anan sai ambaton Allah, suka ce kwarai kuwa, yace to na rantsar da ku ne saboda ba wai da na raina gaskiyar ku ko rawo ba, a dan in fada muku wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yace amma inni lam astakhlifkum tuhmatan lakum, وما كان أحد بمنزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل منه أقل عنه حديثا مني. yace kun sani da cewa babu mutumin da ya kai matsayina a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma bai da hadisai da yawa irin na wadannan. wa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aqalla anhu hadithan minni wa an sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabi fa qala ma ajlasakum qalu jalasna nadhkurullaha ta'ala wa nahmuduhu ala ma hadana lil islami wa manna bihi alaina qala allahu ma ajlasakum illa zaka. ya tambaye shi ma manzo Allah yake da gaske ba abin da ku sai wannan wallahi ma jalasna illa zaka ma ajlasna illa zaka suka ce wallahi ba abin da mai da mu anan sai ambatan Allah qala sai manzo Allah yake amma inni lam astakhlifkum tuhmatan lakum walakinahu atani jibrilu fa akhbarani anna Allah tabaaraka ta'ala yubahi bikumul malaika. jibril ya bin mun yace Allah yana ma malaiku alfahari da ku dinnan bayan Allah masu ambatan Allah. ar-rabi'a wal khamsuna anna mudmina dhikri yadkhulu aljanna wa huwa yadhhak. wanda yake ya zama addicted wajen ambatan Allah yana ambatan Allah ko da yaushe ne shiga aljanna cikin dariya ba sai ya sha wahala sai wai kiyama ba. ta 55 cewa inna jami'al a'mali inma shuri'at li iqamati dhikr. dukkanin ayyuka an tsaida su ne dan tsayar da ambatan Allah. nan kuma yayi sharhin fadin Allah wa aqimis salata li dhikri da bayani akan cewa wannan lamun din ta zo ne ma'anarta wa aqimis salata li azkuraka biha ko kuma wa aqimis salata litadhkuruni biha. kaga wancan ta farko za ta zama lamun ce mazdariya wa aqimis salata li'adhkuraka biha ta'wilul masdar kenan ko kuma wa aqimis salata litadhkuruni biha sai ta zama lamun ta'lil yayi dogon sharhi akan wannan ba mahalli ne na a tsawaita sharhin akai ba. baya ga wannan sai mu tafi kan gaba ta 57 da yake cewa idamatu dhikri tanubu an tatawwu'at wanda yake zikirin zai wakilce shi in kana yi ko da yaushe zai wakilce sauran ayyukan alkhairi da wasu suke ba sai kai wasu sauran ba wannan kadai ya ishe ka samu falala. الثامنة والخمسون أن ذكر الله عز وجل من أكبر العون على طاعته. ذكر الله ينادى جسك أول راس باك تيمك وجنين بيا الله دين سوران أيوكا دا الله يشكي. الثالثة والخمسون أن الذكر يسهل الصعب ويسر العسير ويخفف المشاق. ذكر ينا سوق كامك أبني وهلا ينا كومك سوق أبوا ما سو هلاوا سوق مقابا تستين شوى ذكري yana tafiyawada zukata abinda ke cikin su na tsoro da abinda ke cikin su na jiji da kai da abinda ke cikin zukata na girman kai duka zai cire maka wannan. ta 61 zikiri yana ba mutum karfin zuciya da karfin kwakwalwa. sai kuma na 62 cewa daga cikin ayyukan lahira gabaki ɗayan su babu aikin da yake saurin cika ma'auni kamar zikiri. sai kuma na 63 cewa zikiri na daga cikin dalilan da suke sa Allah Ubangiji Subhanahu Ta'ala ya gaskata bawa ya lissafa shi a cikin masu gaskiya. har ila yau zikiri yana daga cikin tubali na ginin aljanna kamar yadda ya tabbata a cikin ainihin wato hadisi cewa ana gina mamme ambatan Allah gidan shi aljanna ne da gurgurdan zikirin da yi. idan ya dakata daga ambatan Allah sai a dakata daga gini kamar daga sa a nan duniya in ka dakata da kai kayan aiki sai gini ya tsaya in kana da site ko mun gani yawa za ta raka ka je ka tarar da gidanka aljanna abin nan on completed site to ka dinga zikiri Allah ya tsare shine da wannan hadisin na cewa garasul janna abinda ake kafa foundation da shi aljanna shine zikiri. al-khamisa wa 60 anna dhikra saddun bainal abdi wa jahannam zikiri katanga ce ta karfe ta tsari tsakanin bawa da jahannama. Allah ka tsare mu. as-sadisa wa 60 anna al-mala'ika tastaghfiru liz-zakir mala'iku suna neman mai zikirin Allah rahama a wurin Allah. as-sabi'a wa 60 anna al-jibala wal-fiqara tatabaha wa tastabshiru bima yadhkurullah duwatsu da kwarzabe su ma suna istibshari suna yin mai zikiri albishir da alkhair. sai na 68 yawan ambatan Allah
anna kafarata zikrillahi amanun minan nifaq, yawan ambatan Allah yana zaman maka kariya, yana zaman maka rigakafi daga munafinci, domin Allah ya ce game da munafikai wala yadhkuruna Allah illa qalila, sifan munafikai ce. Sannan kalli kashin suratul munafiquna, Allah ya cike ta da fadin Allah cewa ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Wannan ma sifan munafikai ce, cewa wato munafikai sune waɗanda ba sa ambatan Allah kenan. Allah ya tsare mu. Gaba ta 69 cewa anna lizzikri lizzikri min bainil a'mali ladza la yashbihuha shay'un, akwai wani dadi a cikin ambatan Allah wanda babu mai samu wannan dadin sai mai ambatan Allah. Sannan gaba ta 70 cewa zikiri yana sanya ma fuska wani haske a nan duniya da lahira, mun ji wannan ma a baya. Sannan gaba ta 71 cewa anna dhikra anna dawamu dhikri fi tariqi wal baiti wal hadri wal safari wal buqa'i takfiran li shuhudil abdi yawmal qiyama, wanda yake yawaita ambatan Allah a inda yake to yana yawaita wa kanshi abubuwan da su shede shi gaban Allah cewa shi mumini ne. Domin Allah ya ce idza zulzilatil ardu zilzalaha, da Allah cikin ta faɗa yake cewa daga cikin abin da Allah ya faɗa, yawma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Wannan aya manzo Allah da kanshi ya fassara ta kamar yadda Abu Hurairah ya bada labari a cikin hadisin Tirmidhi. Manzo Allah ya ce atadaruna ma akhbaraha qalu Allahu wa rasuluhu alam, kun san meye tuhaddisu akhbaraha, kasa ba ta bada labarin da abin da ya faru a cikin ta, suka ce Allah ya fi sani da manzonsa. Sai manzo Allah ya ce fa inna akhbaraha an tushida ala kulli abdin bima amila ala zahriha, labaran kasa da za ta bayar na alkiyama shine ta bada shaida akan kowane bawa abinda bawan ya aikata akan bayanta da yake duniya. Daga wanda ambatan Allah yake yi, za ta ce ne yayi ambaci a wuri kaza, ya ambaci Allah a wuri kaza, a cikin gidansa, a motarsa, a gari, a ƙauye, a daji, a gida, wanda kuma yayi aka san haka fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allah ubangiji kadai. Wannan hadisi ne tabbatacce wanda al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi kuma ya hassana shi, haka al-Imam al-Hakim Abu Abdullah an-Naisaburi, haka al-Imam al-Baghawi a cikin Sharh as-Sunnah, ta hanyoyi daban-daban da isnadi wanda yake a zahirin sa yana da rauni, saboda Yahya ibn Abi Sulaymana wanda layyinul hadith ne, sai dai yana da shahidi daga riwaya Anas dan Malik wanda al-Imam al-Baihaqi ya fitar a cikin Shu'abul Iman, da Ibn Mardawiyya, da al-Imam Suyuti a cikin Ad-Durrul Mansuri fi tafsir bil ma'thur, haka da riwaya daban daga Rabi'atul Jurashi a cikin tafin Mu'jamut Tabarani al-Kabir, da isnadi wanda yake a cikin shi akwai Ibn Lahiya. Idan aka harhaɗa su isnadojin za su zama hasanun fi shawahir insha Allah, wallahu ta'ala a'lam. Waɗannan su ne na shine na 71. Sai na 72 duk da mun jira makamantan shi cewa shagaltuwa da zikiri zai shagaltar da kai daga gulma da annamimanci da wasa da yabon mutane da ƙarya da cin zarafinsu da cin mutuncinsu da makamantansu. Da haka da za a da mutane za su gani ko da an zauna a wani majalisi wanda yake ba majalisi ne na karatu ba, to a dinga tunawa juna dan daga cikin ambaton Allah akwai wa'azi. Za mu zo mu ji bayani akan nau'o'in ambaton Allah. Akwai ambaton Allah wanda yake na lafazi, akwai ambaton Allah wanda yake na zuci, akwai ambaton Allah wanda shine yabon Allah da sana'i ga Allah, akwai ambaton Allah wanda yake shine karantar da addinin Allah, shi ma ambaton Allah ne. Ina fata mun gane wannan. Sai na 73 wanda ya mishi dogon sharhi fiye da kowanne, kuma shine ma abin da ya kai shi ga wannan duka istitradin. In kun tuna mun karanta hadisin a baya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa Allah ya umarci Zakariya ya je yayi ma banu Isra'ila wa'azi akan abu biyar, wanda ga ciki a ciki akwai ya je ya gaya musu falalar da ke cikin ambaton Allah. To garin bayani akan wannan hadisin ne Ibn Qayyim ya duka wannan sharhi, dogon sharhi ne, shi kanshi kamar kace juz'i ne mai zaman kanshi na littafi. Allah ya gafarta mishi, Allah ya saka mishi alkhairi. Ta haka ya dawo kanshi yake cewa wa hiya allati bada'ana bi dhikriha wa asharna ilaiha isharatan fa nadhkuruha ha huna mabsuta li azimil fa'idati biha wa hadati kulli ahadin بل ضرورته إليها وهي أن الشيطان قد استو أن الشياطين قد استوحشت العبد وهم أعداؤه su shedanu suna mai da mutum ya shiga cikin imuwa da sashi ya budaji dan su abokan gaban shi ne fa ma zannuka bi rajulin qadistau hashahu a'da'uhu almunkhaliquna alayhi ghaidan ne kake tsammani game da mutumin da abokan gaban shi suka caƙe shi kuma suna cikin tsananin fushi da shi sun kama shi za su kaufan sa ka san ya riga ya gama halaka gayin nan dai mushi dogon sharhi ne mai tsayi ina ganin saboda kwarewar lokaci sai mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi kai tsaye daga inda malam yake cewa faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallama fi az-zikr zamu samu wasu gabobi a gaba da zamu ƙara wasu bayani insha Allah akan wasu falaloli da wasu mas'aloli wanda shi anan kawai zai ta ambatan mana zikirorin ne kawai addu'o'in ne wanda ake a wuri kaza da wanda ake a wuri kaza duk da yake a can gaba zai magana akan wasu fawaid ɗaya amma wanda yake son ya ji fawaid kala daban-daban akan zikiri sai kuma wabil sayyib dinnan ko littafin malam Ahmad Abu Sulaiman al-Khattabi shine sha'anud du'a din da jama'a muna nan da su anan sama a maktaba mu wallahi alhamd za mu saurara anan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Alaykum salam.